Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 8 ga watan Agusta shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
Jiya Lahadi, Ukraine ta sake zargin Rasha da kai harin bom a tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Yan jam'iyyar Democrat na Amerika sun amince da wani kudirin doka da zai yaki da sauyin yanayi, rage farashin kiwon lafiya da kuma ƙara haraji kan manyan kamfanoni. Haka kuma za ku ji cewa ƙasar Masar ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen faɗan da ake a Gaza tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Falastinawa.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa sake gina babbar kasuwar birnin Jos ya haifar da cece-kuce tsakanin mazauna garin da gwamnati.
Gwamnati ita za ta kafa kwamitin da zai allocate, wato raba shaguna wa kowa. A fahimci wannan, saboda haka ta nan za a kare haƙƙin 'yan jiha, ba wai za a ce za a danna haƙƙin 'yan jiha ne a toye ko kuma wasu da kwamitin su zo mamaye shaguna ba, wanda duk yana daga cikin abubuwan da wasu suke cewa ba su fahimta ba.
Shugaban ɗarikan ECOWA Reverend Dr. Stephen Fanyan Baba ya faɗa a taron ɗarikan na ƙasa da ƙasa cewa kowane bil'adama na da irin gudunmuwa da zai iya bayarwa ga ci gaban ƙasa, ko da a ina ya samu kansa. Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari ya fara mana da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumal. Jiya Lahadi, Ukraine ta sake zargin Rasha da kai harin bom a tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhzhia tare da zargin cewa Moscow na da hannu cikin ta'addancin nukiliya. Kamfanin samar da makamashin nukiliya na ƙasar Ukraine ya ce dakarar Rasha sun lalata na'urori masu auna hasken wuta guda uku a harin da aka kai a daren ranar Asabar, tare da raunata wani ma'aikaci. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ta'addancin nukiliyar ƙasar Rasha na buƙatar mayar da martani mai ƙarfi daga ƙasashen duniya, kamar takunkumi kan masana'antar nukiliyar Rasha da makamashin nukiliyarta. Ita ma masana'antar da ke yankin da Rasha ke iko da ita an kai mata hari ranar Juma'a. Moscow ta zargi dakarar Rasha da kai hare-haren. Rasha ta kame tashar Zaporizhzhia a farkon watan Maris, a farkon mamaye da ta yi wa Ukraine, amma har yanzu ma'aikatan ƙasar Ukraine ne ke ci gaba da aiki. Duk da adawar 'yan jam'iyyar Republican, 'yan jam'iyyar Democrat na Amerika sun amince da wani ƙudurin doka jiya Lahadi da zai yaƙi da sauyin yanayi da rage farashin kiwon lafiya da kuma ƙara haraji kan manyan kamfanoni. Matakin wani nau'i ne na wani ƙudurin shugaba Joe Biden wanda ya daɗe gaban Majalisar Dokoki kan tattalin arziki. An amince da shi da ƙyar da ƙuri'u 51-50, tare da raba kunnen doki da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi. Bayan sa'o'i na muhawara har zuwa daren Asabar, sannan aka tsawaita zuwa cikin wani yanayi mai cike da rudani da ba a saba gani ba har zuwa jiya Lahadi. Bayan ta kammala kada ƙuri'ar raba gardama, Kamala ta tsaya ta yaba wa 'yan Democrat masu murna saboda samun nasara. Mafi yawan 'yan Republican da suka tabbatar da rashin nasara sun fice daga zauren majalisar. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya fara rangadin da yake a ƙasashen Afirka uku jiya Lahadi, inda ya ziyarci wani gidan tarihi da ke Soweto domin tunawa da yadda matasan baƙaƙen fata na Afirka ta kudu suka taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Ana kallon ziyarar Blinken a Afirka a matsayin wata gasa tsakanin Rasha da manyan ƙasashen yammacin duniya na neman goyon bayan ƙasashen Afirka kan yaƙin Ukraine. Afirka ta kudu dai na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da dama da suka tsaya tsayin daka kan yaƙin ba tare da sukar ƙasar Rasha ba. Bayan isar Blinken da sanyin safiya, ya ziyarci wurin tunawa da Hector Peterson a garin Soweto da ke wajen birnin Johannesburg, wanda ke tunawa da ɗaliban da aka kashe a shekarar 1976 a lokacin da yake zanga-zanga nuna adawa da mulkin wariyar launin fata na Afirka ta Kudu wanda ya kawo ƙarshe a 1994. A yau Litinin Blinken zai bayyana dabarun Amurka game da yankin kudu da hamadar Sahara a cikin wani babban jawabin siyasa a jami'ar Pretoria. Afirka ta sha fama da matsalar annobar COVID-19 ta duniya da kuma hauhawar farashin abinci da mai duk saboda yakin da Rasha ke yi a Ukraine.
An jima kadansar filin zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan shekaru 20 kenan tun bayan da babbar kasuwar Jos da aka fi sani da Terminus Market ta kone. Kasuwar wacce a wancan lokaci na daga cikin manyan kasuwanni a Afirka ta Yamma saboda hada-hadar kasuwanci da ake yi a gurin. A cikin 'yan kwanakin nan an samu cece-kuce na sake gina kasuwar bayan da bankin Jaiz ya nemi yarjejeniya da gwamnatin jihar Filato don gina kasuwar a cikin shekara guda. Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Bayanai na nuni da cewa bayan bankin Jaiz ta gina kasuwar, kashi 60 na shagunan ita za ta sayar wa masu bukata, sannan kashi 40 na shagunan gwamnatin jihar Filato za ta sayar a kuma biya kudin cikin shekaru 40. Kan haka ne gwamnatin jihar Filato ta kira masu ruwa da tsaki don fahimtar da su yadda yarjejeniyar take. Malam Sani Mudi shine mai ba gwamnan jihar Filato shawara kan harkokin musulunci kuma kakakin kungiyar jama'atu Nasrul Islam a jihar. Ya mun karin haske kan abin da suka tattauna.
Na farko a Jaiz Bank su za su sa kudin su gaba ɗaya su yi aikin nan. Na biyu ba sa neman komai a wajen gwamnati illa iyaka cewa kawai za su yi za a ba su shagunan nan su sai da su don su cire kudin su ba wai su mallaka ba. Gwamnati ita za ta kafa kwamitin da zai allocating wato raba shaguna wa kowa. A fahimci wannan saboda haka ta nan za a kare haƙƙin 'yan jiha ba wai za a ce za a danna haƙƙin 'yan jiha ne a tauye ko kuma wasu da kwamitin su zo su mamaye shagunan ba wanda duk yana daga cikin abubuwan da wasu suke cewa ba su fahimta ba.
A gefe guda kuwa shugaban kungiyar haɗin kan Krista wato Khan a jihar Filato, Reverend Father Polycarp Lubo, ya ce al'umma na buƙatar ƙara fahimtar yarjejeniya tsakanin gwamnati da bankin musulunci na Jaiz.
Abu mai kyau ne cewa za a gina babban kasuwa, amma an abuwa da wuce dole sai a wayar da mutane. Gama da yawan mutane suna ce me yasa za a sake gina shi inda aka bombe, wato insecurity me yasa za a sake gina shi. Na babban kuma me yasa za a yi Jaiz Bank. Jaiz Bank kuma aka ce shi 100% na musulunci. So duk abin za a yi duk za a bi ka'idodin musulunci ne. Ba wai an riga an ta MOU din ba tukuna. Amma shi zai yanzu gwamnati ya zo game da adina jihar Filato. Gina ta da hankalin mutane. A ƙarshen shi ba wai an ce an endorse ba cewa a je a sake samu mutane a yi musu magana.
Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato Mr. Dan Manjan shi ma ya yi ƙarin haske kan taron.
Matsayin gwamnati da matsayin dattawan jihar Filato shi ne a ci gaba da tuntubar jama'a domin su fahimci wannan manufa. In fact matsayin gwamnati shi ne 'yan majalisun jihar Filato kowa zai koma gida da kwamishinoni da duk wani dai da yake da mukami a gwamnati da sarakuna za su koma su ci gaba da yi wa mutane bayani. Abinda jama'a su ya kamata su gane talauci ma ba shi da kabila, ba shi da al'umma, ba shi da addini. Idan Allah ya yarda za a ga yadda za a cimma wannan burin gina wannan kasuwa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Masu kada ƙuri'a a Kenya na zaben wanda zai gaji shugaba Uhuru Kenyatta a wannan makon bayan shafe shekaru 10 yana mulki. Zaben kuma zai iya zuwa zagaye na biyu a karan farko. Daya daga cikin 'yan takara a zaben na gobe talata shine Raila Odinga, jagoran 'yan adawa da ya dade yana yin takarar shugabancin kasar a karo na biyar tare da goyon bayan tsohon abokin hamayyarsa Kenyatta. Wani babban dan takara shine William Ruto, mataimakin Kenyatta. ya samu sabani da shugaban a shekaran baya. Ruto da Odinga dai sun mayar da hankali kan yakin neman zaben su kan harkokin cikin gida. Muhimman batutuwa a kowane zabe sun hada da cin hanci da rashawa da kuma tattalin arziki. Al'ummar Kenya sun ji jiki sakamakon hawa farashin kayan abinci da man fetur duk sakamakon mamayar da Rasha ta yi Ukraine. Kenya ita ce cibiyar tattalin arzikin gabashin Afirka kuma tana da kusan mutane miliyan 56. Kasar da yana da tarihin zabuka masu cike da rukani. Ko a wancan lokacin ta yi fice wajen samun rashin kwanciyar hankali a yankunan da ake fuskantar kalubale sosai. A wasu zabuka kuma an ayyana shugabannin da suka dade kamar shugaban Rwanda Paul Kagame da shugaban Uganda Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lace zaben da kusan kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ko kuma aka yi ta zargin su da aikata laifin fitattakan masu adawa. Daga ƙarshe ƙasar Masar ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen faɗan da ake yi a Gaza tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Falastinawa. An shirya tsagaita buɗe wuta da ƙarfe 11 na dare lokacin yankunan. Wani jami'in leƙen asirin Masar ya shaida kamfanin dillancin labarai na AP cewa ɓangarorin biyu sun amince da tsagaita wuta. Ya yi magana ne bisa sharɗin a sake sunansa. Saboda yadda tattaunawar tsagaita buɗe wutan ta kasance cikin damuwa. Tsagaita buɗe wutan za ta kawo ƙarshen faɗa mafi muni a Gaza tun bayan yakin kwanaki 11 tsakanin Isra'ila da Hamas a bara, a cewar rahotanni. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce akalla mutane 31 ne suka mutu a har-haren da Isra'ila ta kai ta sama, ciki har da yara 6, yayin da Isra'ila ta ce ba ta da alhakin akalla 9 daga cikin waɗanda suka mutu.
A gaida Sarfil Hashim Gubal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kowane bala'adama na da haƙƙin taka rawar gani da bada gudunmuwa ga cigaban ƙasa a duk inda ya samu kanshi. Wannan shine sakon shugaban ɗarikan ECOWAS Reverend Dr. Stephen Panyan Baba a jawabinsa na taron ɗarikan na ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin Atlanta, babban birnin jihar Georgia ta nan Amurka. Alheri Grace Abdu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta haɗa mana.
Reverend Stephen Panyan Baba ya bayyana cewa so da dama jama'a sukan maida kansu ƴan kallo a lokutan da ake buƙatar goyen baya da haɗin kansu. Ya bayyana cewa banda addu'o'i da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma da kowace ƙasa ke buƙata daga ƴan ƙasa da kuma waɗanda suke zaune a ƙasashen. Akwai kuma waɗansu hakkoki da suka rataya wuyan ƴan ƙasa da idan ba su sauke hakkin ba, waɗansu lokuta yana iya zame musu babban ƙalubale nan gaba. Reverend Baba ya bayyana cewa ci gaban da ya gani da kuma haɗin kai tsakanin membobin ɗarikan da yadda suke ba da gudunmuwa a rayuwar al'umma a fannoni daban-daban ya ƙarfafa masa gwiwa. Bisa ga cewarsa, nasarar matasa da kuma samun su zama ‘yan ƙasa na ƙwarai ya rataya ga irin foundation da kyakkyawan gurbi da na gaba za su bar musu.
Mun gode ma Ubangiji Allah sosai domin mun gan motsawa na ruhu mai tsarki a ECOWAS yau. Yana ba ma mutane ganewa mu gan irin iko da muke da shi ta wajen Ubangiji Yesu. Mun gan kasancewan Ubangiji a sakaninmu. Wannan taron sosai mutane da yawa tun baga matasa ba sun kara ganewa na abubuwan addini da kuma karfafan bangaskiyansu tun baga irin halin da muke ciki a America yau ba.
Shi ba a nasa bayanin shugaban ECOWAS DCC a Amurka Reverend Henry Bonhart ya bayyana makasudin irin wannan taron.
Muna conference din nan domin mu tara dukkan yan ECOWAS da masu sujada a churches na ECOWAS America domin mu yi zumunta tare mu roki Allah ya bishe mu a nan ƙasar America.
Daga cikin shirye-shiryen da aka aiwatar a wurin taron na kwanaki biyu, akwai nazarin littafi mai tsarki da gasar tambayoyi daga littafi mai tsarki. An kuma gabatar da darussa a matakai daban-daban da suka hada da abin da ya shafi mata da matasa da kuma kananan yara. Waɗansu shirye-shiryen da aka gudanar kuma sun hada da kafa gidauniyar neman tallafin kuɗi domin gina shalkwatar DCC Amurka. Mahalarta taron sun fito daga jihohi daban-daban na Amurka. Izuwa yanzu, ECOWA tana da rassa shida a Amurka a jihohin New York da Georgia da Maryland da Kentucky da kuma Illinois. An rufe taron da raira taken ɗari kan ECOWA.
Grace Alheri Abdu kenan da rahoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da kan bukarin waɗanda aka zalunta. Daukar batutuwan yaƙi da cin hanci, kare haƙƙin ɗan adam da batun karɓo gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu duba ƙorafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta da aka sallama har 50,000 a Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunal. A sabon shirin za mu duba korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta na Najeriya PHCN su 50,000 da aka sallama daga aiki a shekara 2012 yayin sayar da hannun jarin kamfanin ga 'yan kasuwa. Tsafin ma'aikatan wanda suka kafa kungiyar bin haƙƙinsu sun shayin zanga-zanga da rubuta takardu sau shurin matsaki ga hukumomin da suka dace da suka hada da hukumar sayar da hannayen jari BPE. Amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Cikin tsafin ma'aikatan har da waɗanda ko sisin ko ba samu ba daga haƙƙinsu na sallama, don haka tsawon shekaru 10 suna ta fama da fatara mai tada tsohon bashi. Zuwa yanzu ƙungiyar ta ce da dama daga ƙwararrun 'ya'yanta da suka sadaukar da ransu wajen aiki mai hatsari na raba wutar lantarki suna cikin rashin lafiya, inda wasu kuma rai yayi halinsa sun bar marayu.
Ni da sunana Tahiru Modu, tsohon ma'aikacin wutar lantarki wato PHCN. To an sallame mu 2013 kusan mu 50,000. To da aka sallame mu akwai hakkokinmu kamar uku haka wanda gwamnati bata biya mu ba. Akwai kuɗin pension wanda gwamnati take turawa wato 7.5, shi kwata-kwata ba a biya mu ba. Tahiru Modu, kafin kai nisa, shin da ke aikin nan a wani wace jiha ne, wace jiha ce ka zauna kai aikin?
Na yi aiki a Yobe, na yi aiki a Borno, daga na koma Yobe. A Yobe aka sallame ni a aiki.
To, ci gaba da bamu labari.
Muna bibiyan hakkokin nan yaushe ne za su bamu. Muna da hakkoki kamar guda uku. Na farko kashi 7 5 na pension wanda gwamnatin tarayya ne za ta bayarwa pension don a dinga biyan mu, to shi wannan ba mu samu ba. Sa'annan da aka kafin a sayar an zauna an yi lissafin ga kuɗin da za a ba mu, sai ya zama to akwai bambancin wata 16, wato 16 months, wanda shi ma ya kamata a ce za su biya mu, to shi ma ba su biya mu ba. Sa'annan na ukun akwai kashi 5 a cikin abin da aka sayar za su ba mu, wato ikitishiya, to shi ma ba su ba mu ba. To muna bibiyan wannan abin har zuwa yau din nan ba mu samu kuɗin nan ba. Sai muka ce to bari mun yi a union magana, union ta ja baya ba ta yi komai ba. Sai muka ce to bari mu je BPE a Abuja ran 18 ga watan 1 shekara 2018. Muka yi delegating mutane guda 2, injiniya Babakura Imam da kuma Umar Akilu daga Kaduna zone suka je BCE suka samu director suka yi mar magana sai ce shi ba zai saurare mu ba mu koma mu je mu samu union din mu sai muka ce to shikenan mun zo muna tuntuban union da ta yi shiru ba ta yi magana kai ba sai ran 12 ga watan 3 shekara 2021 muka sake delegating mutane guda biyu wato Umar Akilu da wata Hajiya Maimuna suka haɗu da wayansu mutane a Lagos suka je suka samu shi shugaban union din mu wato Ajero to da suka yi mar bayani sai ya ce shi ya ja baya dan ana zagin sa an ce ba bayyayin komai akan abun kace a to dama cikin 50,000 dole ka samu wato zafi dai ka wato za su zage ka to saboda haka a taimaka mana yace to ba damuwa zai iya kokarin sa yaga cewa an yi wayannan abubuwa to karshen 2021 sai yasa aka je kamar yajin aiki haka da aka je yajin aiki reps suka shigo cikin al'amarin suka ce a yi hakuri in an yi hakuri za a bada nan da kwana 50 komi issue din nan za su biya mu muka ce to shikenan a cikin rubibin haka sai COVID-19 din nan ya zo ya shiga cikin al'amari to tun daga lokacin da bamu ci komai ba har zuwa yau din nan
sunana Maimuna Hussaini XPACM staff na aiki a Gwagwalmar Abuja tun lokacin da aka privatization zuwa yau aka saida kamfanin wutar lantarki gaskiya wahalhalu muke ta sha saboda duk hakokinmu da gwamnati ta mana alƙawari ba ko guda ɗaya da ta cika mun tafi wurare da dama akan abi mana haƙƙinmu kamar ELCC kamar BPE Office of the Accountant General kullum in aka je sai dai surutai ba wani magana dai tantance haka wanda za a ce eh ga hakokinmu har yau ba abin da aka mana muna nan muna ta wahala da mu da iyalanmu wasu sun mutu wasu suna nan a gida ba abin da za su ci wasu ƴaƴa suna nan ba ci ba sha ba makaranta da sauransu so in haka gaskiya privatization yake sai da kamfanonin gwamnati gaskiya bai da amfani saboda muna nan muna ta jira har yau alƙawarin da suka mana suna da dama contribution na bangaren gwamnati ba su biya mu ba akwai 16 months ba su biya mu ba akwai notice in lieu na retirement compulsory retirement tunda some of us ba ma kai is the retirement ba suka fidda mu da ƙarfin tsiya aiki dukka ba wanda aka biya mu ko su TC mun bi kafa har mun gaji so muna son dan Allah gwamnati ta dube mu da idan rahama ta tausaya mana alƙawarin da suka mana na kamun su sai da nefa ba wanda suka cika muna son gwamnati ta dube mu da idan rahama ta biya mu hakokin mu
Maimunan an ba mu labarin kima kina daga waɗanda suka yi tagogormaya wajen ganin shugabannin kungiyar ku ta ma'aikatan wutar lantarki domin su sa baki a magance wannan al'amarin shin bayan da kuka je suna kiran ku yi wata magana ko shikenan ko ina kuka je shiru ne kawai
idan muka je ƙwarai ina ɗaya daga cikin wanda suke gwagwarmaya akan ganin cewon an biya mu haƙoƙinmu mun je Lagos watan biyu shekara da ta wuce muka zauna da union ɗinmu akan haƙoƙin namu dai suka mana alƙawarin cewa tabbas za su bi mana haƙinmu ya ce mana akwai 16 months da za a biya mu da gwamnati ba ta amince da haka ba amma da zuwan mu ya ce sun amince kuma sun ce za su biya a ɗan ƙanƙanin lokaci za su biya mu har da gratuity har yau ba mu ji ba mu ga komai ba na biyu mun je BPE suka ce mana su ba san komai game da ko muna bin su ko CC ba ba su san muna bin su ko kwandala ba saboda haka su ba su da wanda za su ce mana muka tafi Office of the Accountant General nan ma dai mun je wurare da dama akan haƙoƙin namu har yanzu ba wani takamammun labarin cewa eh ga inda kuɗin mu yake ga kuma ranan da za a biya har yau ba mu san komai akai ba
Fara sauraron wannan korafi daga wasu tsafin ma'aikatan. Filin ciki da gaskiya ya ji ta bakin shugaban kungiyar ma'aikatan wuta na ƙasa NUEE, Comrade Joe Ajero, wanda ya ce ya shiga maganar da zumma samar da maslaha har ma ya kira yajin aiki a 2019. Amma daga bisani tsafin ma'aikatan sun gwale shi ta hanyar kai ƙara hukumar EFCC da makotu. Ajero ya ce za su iya kai kungiya ko gwamnati ƙara akan batun. Suna da 'yancin yin hakan. kuma za ku ji daga bakinsa daga bisani. Kamar Nasir Kabir, wanda jami'in kungiyar kwadugo ne, da ya aiki kud da kuma rajo a jeru, ya yi alwashin zama mai sulhuntawa ko sa baki tsakanin ma'aikatan da aka sallama, amma aka samu akasi.
Alhamdulillah, magana ta gaskiya, mutanen nan shawara ɗaya da zan ba su shine su yi kokari su haɗa kansu su samu shi wannan wato jo a jero, tunda a kwanakin baya ya yi min bayanin cewa ai suna zuwa suna samun shi kuma sun yi zama da shi. To yana da kyau su koma su haɗa kansu su je su same shi, wai aka ce durkusawa da ba gajiya ba ne. Tunda mutumin nan shi ya fara ɗauka wannan magana kuma ya magana da jami'an gwamnati, to ina mai tabbatar maka a lokacin amma yunkurin wato cimma wato yarjejeniya dan ina mai tabbatar maka ita kungiyar nuwi a hasun wato ya abinda ake cewa zanga-zanga har ya kai ga sun yajin aiki, na cewa ba zai yiwu a kura mutanen nan haƙoƙinsu ba a biya su duka ba. To yayi wato yunkuri mai kyau, to sai zaman na wa'annan mutane sai suka je EFCC suka yi kokarin bata ta kungiyar suna, suka sake komawa suka dinga samu wasu jami'an gwamnati wanda ba su bi yadda abu doka yake ba. Yace a to ya zai mutanen da nake taimaka musu sun zo sun yi taro da ni, kudin wato jirgin su da suka kashe ya saka kungiyar sa ta biya nan kudade don an ba su, kai sai ku ba abu na a hankali amma sai ku kama can wai kuna kokarin nemo haƙoƙin ku. To yanzu zancen da nake magana da kai, na yi magana da Shiju a jero cewa ya haƙuri ya koma ya ci gaba da wannan yunkuri da yake na taimaka musu, sai ya sanar da ni cewa to ya mutanen na har ma sun tafi kotu.
Masu raro, idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, Nasir Adam El-Hikaya. Ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da Allah a gaishe ka. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Jiya Lahadi, Ukraine ta sake zargin Rasha da kai harin bom a tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhzhia, tare da zargin cewa Moscow na da hannu cikin ta'addancin nukiliya. Kamfanin samar da makamashin nukiliya na ƙasar Ukraine ya ce dakarar Rasha sun lalata na'urori masu auna hasken wuta guda uku a harin da aka kai a daren ranar Asabar, tare da raunata wani ma'aikaci. Duk da adawar 'yan jam'iyyar Republican, 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka sun amince da wani ƙudurin doka jiya Lahadi da zai yaƙi da sauyin yanayi da rage farashin kiwon lafiya da kuma ƙara haraji kan manyan kamfanoni. Matakin wani nau'i ne na wani ƙudurin shugaba Joe Biden wanda ya daɗe gaban majalisar dokoki kan tattalin arziki. An amince da shi da ƙyar da ƙuri'u 51-50. Tare da raba kunnen doki da mataimake shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya fara rangadin da yake a ƙasashen Afirka uku jiya Lahadi, inda ya ziyarci wani gidan tarihi da ke Soweto domin tunawa da yadda matasan baƙaƙen fata na Afirka ta kudu suka taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Ana kallon ziyarar Blinken a Afirka a matsayin wata gasa tsakanin Rasha da manyan ƙasashen yammacin duniya na neman goyon bayan ƙasashen Afirka kan yakin Ukraine.
To ba sauraro, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi Sarfi Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa ya ba da umarni, da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakubu Makiri ne. Daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da alheri. Assalamu alaikum.